Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6025 da kuma 16. Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a kasar Jamhuriyar Niger ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da kuma FM Nomad da ma da Lol FM muryar Arewa. Kuma a saurare mu ko yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Sauraronmu assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin bayan labaran duniya za a ji shirin karamin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa amma da farko ga cikakkun labaran duniyar Assalamu alaikum mai saurare da fatan ana kan shan hantsi lafiya yau Asabar 14 ga watan Oktoba Ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Je jama'a, bayan da shugaba Donald Trump ya ce Iran ba ta kiyaye lamirin yarjejeniyar da ta rattaba hannu a kai da manyan kasashen duniya. Sai ya bayyana wasu matakai masu tsauri da zai gindaya mata ciki har da ƙarin takunkumi da zumar dakile niyyar gwamnatin Iran ta kirkiro makaman nukiliya. Yau ina mai shelar daukar wasu matakai da wasu hanyoyi daban-daban da za mu yi amfani da su. Wajen tinkarar take-take na takala irin na Iran kuma saboda mu ga cewa har abada hakika ina nufin har abada Iran bata mallaki makaman nukiliya ba cewar Trump a wani jawabinsa da aka yada daga fadar White House ga kasa baki daya ta gidan talabijin hasali ma kiris ya rage ya tsami Amurka daga yarjejeniyar ta shekara ta 2015 da aka cimma tsakanin Iran da kasashen masu kujeru na dindindin a majalisar dinkin duniya da Jamus da kuma tarayyar Turai to amma ya ce ba zai ƙara bayar da tabbaci kan salon Iran wajen kiyaye yarjejeniyar ba wanda ke nufin ya baiwa majalisar tarayyar Amurka kwanaki 60 ta yanke shawara kan ko da buƙatar daukar wasu matakai na gaba Ministan harkokin wajen Iran Muhammad Javad Zarif ranar Laraba yayi abin da ya kira martani zai bada martani mai tsanani wanda Trump ya ayyana Iran a matsayin marar kiyayen jejeniyar wani mai magana da yawun rundunar sojin Iran kuma ya kara da cewa idan ta kama ma sojojin kasar za su koya mu Amurka darasi wasu ma'aurata ba Amurka da ba Canada masu yaya uku sun isa kasar Canada bayan sun shafe shekaru 5 a hannun kungiyar Taliban a kasar Afghanistan wannan iyalin ya taso ne jiya jama'a daga Pakistan ya bu ta Burtaniya zuwa Canada a cewar wasu jami'an Pakistan sojojin kasar ne bayan sun samu wasu bayanan sirri daga Amurka suka ce to ba Amurka Kathleen Coleman da mijinta ba Kennedy Joshua Boyle a ranar Laraba yan sa'o'i bayan da masu rike da su sun dauke su a mota zuwa bangaren Pakistan na doguwar kan iyaka marar cikakken tsaro. Coleman da Boyle sun bace sama ko kasa a Afghanistan a shekara ta 2012. Kungiyar Taliban Shiyar Afghanistan ta ce ita ta kama su. To amma jami'an Amurka sun zake cewa ma'auratan sun kasance ne a hannun haƙani wata kungiyar ta'adda mai alaka da Taliban. Wutar daji mai ci sosai ta sassa daban-daban na shiyar noman inabi wadda aka fi sani da wine country a jihar California na neman dunkulewa waje guda a cewar shugaban hukumar kwana-kwana ta karamar hukumar Napa jiya Juma'a a yayin da masu kokarin kashe wutar ke fuskantar matsalar yawaitar bushasshiyar iska shugaban hukumar kashe gobar Barry Beeman ya ce hukumarsa na kokarin hada kai da hukumar kashe gobara ta jihar don a shata kariya a wasu muhimman wurare saboda hana wutar bazuwa ya ce yan kwana-kwanan sun yi nasarar kashe wutar a wasu wurare da dama a jiya juma'a to amma za su iya fuskantar munanan yanayoyi cikin yan kwanaki masu zuwa saboda ana kyautata zaton za a fuskanci iska sosai da kuma bushewar yanayi zuwa jiya juma'a wutar ta kashe mutane akalla 31 tun daga ranar Lahadi da ta tashi a yayin da kuma har yanzu ba a ji duriyar fiye da rabin mutane 900 da aka bayar da rahoton bacewar su tun farko ba to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC koda yake gwamnatin Sudan ta kudu ta ce harkokin kasuwanci sun yi cikakken dawowa a kasar ba a ga shugaban kasar ba a babban taron kasar a karo na farko kan makamashi wanda ya samu halartar wasu manyan kamfanonin mai kalilan kawai kwararru kan mai sun ce kasar Sudan ta kudu tana da gangar mai wajen biliyan 3 da rabi da ba a ma taba ba baya ga iskar gas mai yawan tukunyar mita biliyan 85 wanda ya kamata a ce ma kamfanonin mai sun yi kwadayin su to sai dai kuma Sudan ta kudu na fama da munanan tashin hankula waɗanda ke shiga shekara ta hudu yanzu mutane fiye da miliyan 4 wanda kusan kashi 1/3 na yawan al'ummar kasar kenan sun rasa muhallansu a yayin da kimanin miliyan 2 kuma suka gudu zuwa wasu kasashe na daban Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin karamin sani.
A sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na karamin sani kokumi ne. Madalla kafin mu nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau
Malam Ibrahim sannu da kokari kuma barka da hantsi a cikin shirin namu na yau muna nan dauke maku da rahotanni guda biyar rahoton mu na farko zai yi magana akan nasarorin da kungiyar HC3 ta samu a jihar Bauchi wajen inganta harkar kiwon lafiya Rahotonmu na biyu zai yi magana akan fadakar da jama'a da ma'aikatar kiwon lafiya ta jihar Neja take yi game da kare kai wajen kamuwa da cutar kwalara. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi magana ne akan mahimmancin alluran rigakafi ga kananan yara 'yan ƙasa da watanni 9 da haihuwa. Rahotonmu na hudu zai yi magana akan bitar da likitoci suka yi a birnin Maradin Jamhuriyar Nijar. Game da barnar da cutar zazzabin cizon sauro ta yi shi ma rahotonmu na biyar zai lissafa mana dalilan da ke haifar da zazzabin cizon sauro ne musamman a arewacin Najeriya sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin
madalla gaida mamman Nasir
HC3 ta gudanar da taron bita kan ayyukan da take gudanarwa a jihar Bauchi na kimanin tsawon watanni uku da suka gabata da kuma yanda za su ƙara inganta ayyukan nasu nan gaba. Amina Abdullahi Girbo na dauke da cikakken rahoto.
Da yake bayani jami'i kan ayyukan HC3 a jihar Bauchi tsohon mai shari'a Kadi Abdullahi Yakubu Marafa Marafan Bauchi.
Da farko dai wannan kwamiti na mu dama an dibar masa daga tan March zuwa September nan ne zai kare, wanda kuma shine yanzu muka sunin haduwar mu don saboda mu sake duba irin ayyukan da wannan kwamiti yayi a wannan jiha ta mu, musamman a kananan hukumomi guda hudu da ake amfani da wannan kwamiti wajen wayar da kan jama'a don samun tazarar haihuwa, don samun da a samu al'umma ingantacciya, lafiyayya, wanda kuma za su tashi cikin koshin lafiya. Saboda haka daga cikin irin ayyukan da muka duba baya muka aiwatar shine akwai wanda aka kaddamar da wannan kwamiti na mutane 36 a wannan ta wannan jiha Bauchi, wanda kuma wannan kwamiti ya kunshi kamar yadda kai sani malaman addini na musulunci da kuma na krista, sannan kuma ya kunshi shugabannin al'umma, sannan kuma ya kunshi ma'aikatan kiwon lafiya wanda shine da kuma yan jaridu na kafafen watsa labarai. Kowanne ya bada irin tasu gudumawa, wanda daga cikin gudumawan da aka yi shine mun kai ziyarce-ziyarce wurare da dama saboda faɗakar da al'ummarmu. Misalin ɗaya daga cikin wuraren da muka je wajen ita uwar gidan mai girma gwamna, wanda ita Hajiya Hadiza Yami Abubakar, to a matsayinta na uwar wannan kungiya ta karɓe mu hannu biyu, sannan kuma ta mana jawabi na ƙara ƙarfafa gwiwa, sannan kuma ta ba mu goyon baya na ci gaba da wannan ayyuka na alheri, wanda ita ma tace duk daman da ta samu ita ma tana cikin mu za ta ci gaba da ayyana wa'annan bayanai don wayar da kan al'umman mutanen wannan jiha tamu.
Tsohon mai shari'a kenan Kadi Abdullahi Yakubu Marafa da yake bayani nasaran da aka samu a watanni ukun da suka shuɗe.
Sunana Dr. Shitu Abdu Aguye, ni ne Deputy Director na HC3 Family Planning Project daga Abuja. Yau dai a wannan taron ECG a Bauchi da muka yi a yankari, mun yi bayani akan aikin da ECG suka yi tun da suka yi work plan a cikin March ne 2000 na wannan shekarar 2017 da aka yi meeting din nan da aka yi work plan, an ajiye abubuwan da za a yi mai dama wanda zai taimakawa wayar da kan mutane akan amfanin tazarar haihuwa a Bauchi. Wannan ayyuka sun kunshi da tattaunawa da malamai da uwayenmu na uwa shugabannin al'umma, zuwa wurin matan gwamna da wasu mutane dai masu wanda ake ji maganar su a Bauchi, dan dai a samu goyon bayan su akan wannan maganar tazarar haihuwa dai ta zama abin da yana da muhimmanci sosai wurin samun lafiyan mata da kananan yara, domin rashin tazara din nan da ake yi da kunika ake cikin rusa-rusa ka cace kuto kunika da ake anan yakan sa mata in suka samu ciki su ta samun yawan matsaloli da ke zuwa da cikin, ko a ita zuban ciki ko zuban jini, to irin wannan abubuwa da ko a haifi dan da bai kai girman da ya kamata ya kai ba, ko a haifi dan da bai kai wata tara da ya kamata ya kai a cikin uwarsa ba, kuma dan da aka haifa kuma bai kai wata hudu wata shida ba aka samu wani ciki zai samu kulawa da ya kamata ya samu dan ya girma ya sha nono yanda ya kamata ya sha.
Dr. Shitu kenan daga kungiyar HC3 da ke Abuja. Amina Abdullahi Girbo, sashen Hausa na muryar Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Ma'aikatar kiwon lafiya a jihar Neja ta miƙe tsaye wajen faɗakar da jama'a illolin cutar kwalara mai saurin kisa, ganin cutar tana yawo a tsakanin jihohin arewacin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari na da cikakken rahoto.
Ma'aikatar lafiyar jihar Neja dai ta ce ta ɗauki wannan mataki ne saboda ana dab da fita yanayi irin na damana wanda kuma lokaci ne mai hadarin kamuwa da wannan cuta kamar yadda ma'aikatar lafiyar ta bayyana. Dr. Usman Muhammad shine daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger.
Alhamdulillah mun magana shine yanzu sukan ce kafi ya magani abinda kuma ke kenan ko yanzu abin nake zunnan shine fadakarwa tuntuni mu ba mun riga mu anan hukumar kiwon lafiya ta jihar Niger mun fara fadakarwa a radio musamman shine yau muhimmin wannan mutane suka fi yawan ji muna bayani akan ita cutar kulara wani cutar kulara yanda ko za a kama shi me kuma ya kamata a yi
kamar akwai wani lokaci da ta kafi aka fi hadarin kamuwa da ita
eh akwai lokacin musamman da zaran damina ya zo da farko saboda me yasa haka haga yawanci mutanen mu ba haya da ake barkata ko ina to amma inda yafi tsayi shine bayan damuna kamar yadda lokacin zamu shiga yanzu haga damuna insha Allah muna ganin ya so bara bada baya haga za su ruwa da zai iya zama ya wahalan goya ko zai zo
to ko me ke saurin haddasa wannan cuta Dr. Usman Muhammad yayi karin bayani
to ita cuta da kwara ko da kwayar cuta da ake kira Vibrio cholera shike haddasa wannan cuta mu yawanci saboda amfani da gurbataccen ruwa ruwan da ya gurbata aka amfani da shi shike haddasa wannan cuta mai ba za a ce ake ake samun shi yanzu na ce wanda ke inda ya kamu da wannan cuta in ya je ya abun nan ya amai kuma za a wani wuri wanda bai da shi ya kai ga taba wannan amai ko mazawo da yi sannan kuma ya kai ga baka a zan sha Allah wannan ya samu wannan cutar kenan
wani na iya ba wani kenan
wani na iya ba wani
da amma idan mutum ya kamu da cutar kwalara da farko menene ya kamata a yi mishi
abu da muzaran mutum ya kamu da ya ga allura cewa lalle wannan gaba cuta ciwon kwalara ne zawo da amai tun a gida ma kafin fita zuwa can asibiti akwai abu ne ke lura rayuwa da ake hadawa shi ya kamata ya fara sha tukunna amma ba fa zama zauna fa zai daga nan sai a gaske ya zo asibiti dan sai an je asibiti za a tabbatar shi da akwai zawo kala zawo da amai kala ko da shi ciwon kwalara inda ya kama mutum abu ne wanda an san shi nan ne zawo ne gadangadan ba gaftawa abin da ya kamata a yi a samu ruwa shi wannan da bai lafi fara sha tukunna ana sha a wuce kuma zuwa asibiti a da asibiti shi malamin asibiti an masu bitan yadda za su taimaka ma wannan marasa lafiya
Dr. Usman Muhammad, daraktan kula da lafiyar jama'a a ma'aikatar lafiyar jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
Da watanni tara da haihuwa na kara musu karfin garkuwar jiki domin fada da cututtukan da ke saurin halaka su. Halimatu Abdullahi na da rahoto akan muhimmancin rigakafi ga kananan yaran.
Alluran rigakafin da ake yi wa yara daga haihuwa zuwa watanni tara na farko a rayuwarsu ta duniya na da muhimmanci ga yaran wurin basu kariya daga cututtukan da ka iya saurin halakar da su. dubi da yanayin rashin karfin garkuwar jikinsu da sama da yara 100 iyaye ke kaiwa babban asibiti na karamar hukumar birnin Kudu tun daga Litinin zuwa Juma'a kowane wata domin karbar allurar rigakafin a cewar jami'a Aisha Umar Datti.
Gaskiya muna samun yara rigakafi sama da 100 tunda kullun Litinin muna yi talata muna yi Laraba Alhamis duka Juma'a duka muna yi
duk ranakun sati kuke yin allurar rigakafi
gurai da gaskiya da Litinin har Juma'a muna yi banda Asabar banda Lahadi da Sara Ahmed yaro kamar mu nan anan daki maternity ana zuwa ana gaya musu da an haifi yara su kawo su musu allurar rigakafi sannan ɗan cikin gari suna kawowa na ƙauyukan birnin Kudu duk ana kawowa har na wajen mu ma wajen Silingi haka jihar Bauchi suna zuwa mana tunda makotan mu kamar jihar Kano duk suna zuwa muna yi musu allurar rigakafi kamar muna yin rigakafin tarin fuka da su rigakafin polio shan inna da su na zarar danshi yauwa da kuma sikenda yellow fever
wannan rigakafi da kullun ku jami'an lafiya ku tan ikirarin a kawo yara a yi musu a kawo yara a yi musu shin wani irin amfani yake da shi ne
allurar rigakafi tana da matukar muhimmanci a jikin yara waɗanda da zarar an haife su zuwa shekara zuwa wata tara saboda rigakafi ne wanda zai kare su daga dukkan irin waɗannan cututtuka da nisa fariki kamar ciwon shan inna kamar tarin fuka dinna da yawanci ana yin sa yanzu a birnin Kudu to rigakafi ne idan aka yi musu yaro koda yayi koda ya fara ba zai ga labin tashi sosai ba kamar kenda idan aka yi kamar su rigakafin yellow fever duk idan muka yi yana yaro yana samun kariya daga wannan allurori da ake musu
wannan irin jan hankali zaki yi wa matan da suke sauraron mu a gida na daga zarar mace ta haifi danta ta kawo shi rigakafi asibiti
jan hankali da zai yana da matukar muhimmanci allurar rigakafi domin muna samun mutane da yawa anan suna zuwa kuma suna ganin amfanin da ba sa ganin amfanin yadda kika so kika ga mutane kin ga da ba za ki gansu yanzu ba yawa to saboda haka yana da matukar muhimmanci ina kiran ɗan uwana mata su dinga kawowa ƴaƴa allurar rigakafi saboda yana da matukar muhimmanci wajen nan gaba kariyar su ta kendar ba za su yi ba da sauran su yi zaran danshin nan su tarin fuka wanda mu muke fuskanta su yanzu da su tarin shi kan nan duk muna yin rigakafi yana da matukar muhimmanci yara iyayen ƴaƴan ma suna zuwa su yi mana godiya da fata na alkhairi ce mun ji daɗin yin wannan allura kuma ba ta kuskurewa akan ta gaskiya
Halimatu Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya
biyo bayan bita da likitoci a birnin Maradin Jamhuriyar Nijar suka yi sun gano cewa cutar zazzabin cizon sauro ta hallaka ƙananan yara da dama a watan Agusta da ta gabata inji wakilinmu Shu'aibu Mani
duk da adadin mutane masu dama da suka kamu da wannan cuta Dr. Eze Hadizatu ta gidan ƴan yara a babbar asibiti ta birnin Maradi ita ta kawo wani ƙarin haske irin haka
nan dai gidan yara na babban likitan Maradi mun samu ƴan malati 650 to 426 duka musassarar cizon sauro ne ta kawo su kuma wajen 275 rashin jini ne da aka musu ƙarin jini wajen 123 duka kaman higar ruwa ne da makamancin su suka alamun da suka gwada kenan ka gani ko musassarar cizon sauro a da kai ta lokacin ta ne to cikin dai waɗanda suka kamu da musassarar cizon sauro mun samu rishi na wajen yaro 23 ga wata na Agusta dai mu tsara sakamakon abin da zai aikin mu ya bada
doctor da wani irin faɗi ka tashi kenan kuna yi ana babbar asibiti ta birnin Maradi
kulawa dai da mala'in malati in sun zo a musu magani yanda ya kamata a tarbe su yanda ya kamata sai kaga wata ran mu aza yaro 4 yaro 5 bisa ga guda kun gani wannan duka ba bai cancanta ba sai an yi hakuri kuma rashin wuri isasshe ne rashin wuri wadatacce ne shine ke samu haka
za a ce babban asibiti kuna fama da matsalar kayan aiki madam
kayan aiki iya kan gwargwado da kai su amma dai bayan da ya ishe mu ba gidan yaran nan wurin gado 40 ne gare mu misali to amma a wuni ma a wuni dai ma muna samun yaro 20 a wanga lokaci 20 zuwa 25 al'umma ta karu amma kayan aiki ba su karu ba kuma a ce komai bai karu ba ana yanda yake tun abin da ake bada tun fara har yanzu shine ake badawa magunguna wataran muna da su wataran ba mu da su kun san masu wanda ba su kai shekara 5 ba kyauta ake musu magani to wataran maganin nan babu dole sai mun rubuta shi
ko da yake idan dambu ya yawa da wuya ya ji mutukar mai ga yawan al'umma kuma ga bukatoci da dama abinda gwamnati kenan tana ya dace ta buka domin ceton rayukan al'umma kasarta Malam Sadusu Abdu na kungiyar kare haƙƙin bil'adama a Hanjin Aisha a Maradi na mai tsokaci akan haka.
Kamun irin wannan abu ya kasance kamun lokacin da yake zuwa ya zamanto an yi tanadin magunguna isasshe kuma nagari wanda za su sa wannan ciluta abin ya zo ma talakawa da sauki.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi, Jamhuriyar Nijar.
Shin ko mai sauraro ya san me ke haifar da yawaitar cutar zazzabin cizon sauro musamman a jihohin arewacin Najeriya? Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto.
Malama Saudatu Atiku babbar jami'ar lafiya ce a sashin lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabi da ke jihar Kaduna. Ta lasafta abubuwan da ke jawo yawaitar kamuwa da cutar ta zazzabin cizon sauro.
Na farko dai abin da ke kawo yawaitar zazzabin cizon sauro shine rashin tsaftace muhalli, musamman rashin share kwata ko barin abubuwan da za su tara ruwa inda shi sauran zai yi kwai ya kyankashe, daga nan ya ciji mai ciwon daga nan kuma ya sa ma wanda bai da ciwon, tana ake kamuwa da ciwon. Sai barin ciyayi kusa da gida ko cikin gida wanda ba su da amfani, ya kamata a dinga nome su, to shi ma yana kawo kamuwa da zazzabin cizon sauro.
To wannan mataki ya kamata mutane su dauka domin kare kansu daga kamuwa da wannan cuta?
To na farko dai ya kamata mutane su kula da tsaftace muhalli, shine ginshikin komai. In kana tsaftace muhallinka inda ruwa ba zai kwanta ba, ciyayi ba za su fito ba, wunduna a dinga sa musu gidan sauro, irin screen din nan da ake cewa a sa mu wunduna da kofofi, sannan kuma a dinga shiga shi kanshi gidan sauron ana kwanciya a karkashin shi. Mutum zai kare kanshi da in yayi wayannan abubuwa.
To ga wanda ya kamu da wannan cuta ko ya ji alamunta, me kama wani mataki kamata ya dauka?
Wanda ya kamu da zazzabin cizon sauro ya kamata a gaggauta kai shi asibiti saboda ya samu taimako da sauri, domin idan ba a samu taimako da sauri ba akwai zazzabin yakan yi tsanani wani lokaci. Zaka ga yara kanana suna suma, wasu ma har su rasa ransu in kwana ya kare. Haka suma kansu mata masu ciki in suka kamu da wannan ciwo in ba a kai su asibiti da wuri ba, zaka ga wata ma in cikin karami ne za ta iya yin bari, ko kuma dan da ke cikin ta koda ta haife shi in cikin ya girma zaka ga an same shi ya zo dan karami, saboda wannan ciwon zazzabin cizon sauron da ta kamu da shi yaron na ciki zaka iya haihuwar shi ba girma. To kaga tun daga nan an fara samun matsala. To ya kamata duk wanda ya kamu ko babba ko yaro a gaggauta zuwa asibiti domin a yi saurin magance ma ciwon kafin ya tsanani.
Me yasa wannan cuta ta zazzabin cizon sauro ta fi wa mata masu juna biyu da yara illa?
To kamar yadda ka sani ne, yara kanana garkuwan jikinsu bai da ƙarfi, suna girma ne musamman suna samun kula mai kyau, abinci mai kyau, ruwan sha mai kyau, yanayin zamantakewa mai kyau, to zaka ga garkuwan jikin yana ƙara ƙaruwa, yana ƙara ƙarfi. Shi yasa ita kuma mata mace mai ciki dama ita ma kamar yadda ma Hausa ake faɗe ne, ita akan sa ta cikin layin marasa lafiya, saboda ita kanta in ta samu ciki zaka ga nauyin jikinta ya ƙaru, ga ɗan da ke cikinta ga kuma ita kanta. To in ba ta kula ba garkuwan jikinta za a ga yayi ƙasa. Shi yasa ake cewa mace in ta kamu da ciki dole ta, in ta samu ciki dole ta kula da kanta, ba dan komai ba, saboda ta kula da kanta, ita kanta da ɗan da ke cikin cikinta, saboda ita ma kanta in ta samu cikin nan garkuwan jikinta yakan yi ƙasa. To dalili kenan yasa mata da ƙananan yara ba kamar namiji ba, babban magidanci zaka ga yana da ƙarfi, yana cin abinci yanda ya kamata, yana fita ya harkoki na motsa jiki kamar su noma ko ya je aiki. To ita mace tana zaune ne wuri daya wani lokaci, sannan kuma ga wani ƙarin nauyi da Allah ya kawo mata na wannan ɗa da ke cikinta. Abin da dai take ci misali da in ta ci shi zai mata amfani a jikinta ita kadai, yanzu za su raba ne ita da ɗan da ke cikinta. To kaga in ba an kula ba yanda ya kamata dole a sami matsala. Shi yasa garkuwan jikinta yake daɗa ƙasa saboda wannan ƙarin nauyi da ta samu na ɗan da ke cikinta.
Malama Saudatu Atiku babbar jami'ar lafiya a sashin lafiya matakin farko na karamar hukumar Igabi kenan. Muhammad Salisu Rabiu, murya Amurka daga jaji da ke jihar Kaduna.
A gaida Muhammad Salisu Rabiu da wannan rahoton. Ibrahim Alfa Ahmed gare ka.
Masu sauraro, kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau, amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa. A madadin shi Nasiru Birnin Yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, har ma da waɗanda ba ku ji muryoyin nasu ba, waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau, Ibrahim Alfa Ahmed ne yake cewar mu huta lafiya.
jama'a abinda ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyin su da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyan mu ni naku Ibrahim Kalamu Sigarba ke muku fatan alheri.